إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما زوك اللهم دا سورارم وبرك مودا يبرك مودا ساكس أدوا أولا كفاتا جدن تيفي دا راديو نا بونفيري لكنان birnin mai jamhuriyar Niger. Ban firayi ga masu wurin da ake tare yana nuhin to wayewar kai.
Yawa,
khair insha Allah.
Eh, haka.
Barkamu da barkamu
sai. Kuma kalima ce wanda take ta samo asali daga yaren zabarmanci.
Na'am, daga yaren zabarmanci. Ai, khair insha Allah. Yau muna Juma'a 23 ga wata na 2 wata na safar Hijira ta Manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 yayi daidai da 1 ga hota na 10 miladiya ta Isa alaihi wassalam shekara ta 2021. Ɗan uwa, barkamu da yau, muna tare da Sheikh Malami Sheikh Abdul Malik Hamis
almajirin malamai.
Idan ban manta ba, satin da ya gabata an yi muna karatu kan al-istithmar. To yau ina tsammanin zamu tashi kan zamu za a karatu kan at-tasawwul. أكرمك الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم قوام سكلم دي سورار متكفريات دلاباري مناجدد بانفريكينا مناجدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى تارد صلاتي غمانزان سيرا annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da wanda ya bi su akan tafarki nagari har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka, kamar yadda muka sani, duk ran juma'a in Allah ya bamu iko a lokacin da muke gabatar da karatuka ba lokacin hutu ba, muna gabatar da karatu a gidan wannan TV da radio daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 na safe. To kamar yadda aka saba, Allah ya bamu iko, kinan zamu gabatar da wato mawdu'i akan at-tasawwul. To kafin mu shiga cikin mawdu'i na at-tasawwul da yadda zamu raba shi, na farko dai muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin karatun dan da zamu gabatar. Kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya. Kafin mu shiga cikin mawdu'in mu na yau, zamu dan yi wato bita akan wadansu ababe guda uku. Guda ya shafi biyu sun shafe ni mai gabatarwa, guda ya shafi kuma malami mai gabatarwa. To bari mu fara da naka, sannan mu shiga cikin nawa. Na farko, wajen kaddamawa, malam ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa qulu qawlan sadida. Alhali ya kamata ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. To irin waɗannan ababe suna iya zuwa a koda yaushe, domin alqur'ani Allah ya kira shi kitabun aziz wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an littafi ne buwaye, komi kasancewa ka alaramba, komi kasancewa ka gangaram, komi kasancewa ka mai kari, ya ance mai 100 mai yin izub 60 kuma ya ƙara 40 a cikin yini guda ko kuma mai 120 mai yin sabka biyu a yini duk da yadda kake ta kamato alqur'ani ya fi karfin ka ce baka yin kuskure a cikin sa abinda kuma ya shafe ni mas'ala ce guda biyu guda tana da alaka da karatun da ya gabata sun watannin da suka gabata lokacin da muka gabatar da karatu mun yi bayanin wato ɗaya daga cikin shugabannin nan kasashen Africa wanda aka kashe a kasar Liberia an gane ko to sai muka ce Chastelo to kuskure ne ban sani ba su Chastelo su ne suka kashe mutumin to tana yiwa ina batun in kawo sunan wancan ne ko kuma in ci gaba da maganar sai ni yanke ta dan haka wanda aka yanka naman sa aka ba mu ci yuka tana yanka shi su Chastelo su suka yi wannan aikin sunan sa Samuel Do na kasar Liberia kenan ba Chastelo ba shi Chastelo shine wanda aka yi ma bore aka kore shi a ƙarshe yadda ya je Nigeria lokacin Obasanjo sannan kuma ya alƙawarin ba zai bada shi ba kuma lokacin da America ta nemi ya bada shi Obasanjo ya kiya amma da ya so yin tazarci sai ya kama Chastelo ya ba America kuma tazarcin kuma ba ta yi nasara ba kenan ya kamata ɗaliban ilimi su rike wannan dan saboda tana yiwa tun tsubin halci ne ko mantuwa ne ban cika maganar ba mas'ala kuma ta biyu kafin cikin maudu'i wanda ta shafe ni shine abin da ya shafi maudu'i na al-istithmar maudu'i wanda ya shafi al-istithmar akwai qadiyya guda uku da guda na dauko ta ne ban karasa ba sai lokaci ya mun halin sa shine cewa na nuna cewa da za a ba mu kuɗin duniya gaba daya da za mu talauce wannan maganar ban karasa ta ba yana da kyau na karasa wannan magana to ya za mu talauce yanzu misali a dauko duk kuɗin duniya a kamo na Niger za mu koma talakawa dalili kuma shine kuɗin ba za mu yi yadda za su haifu wato za su haihu ba ma'ana za mu ajiye kuɗin idan muna da buƙatar magani mu sayi idan muna da buƙatar mota mu saya idan muna da buƙatar duk wani abin buƙata yau da gobe ko an cika Niger Cup da kuɗi talaucewa za mu yi domin ba ma yin wani abu wanda mu za mu samu kuɗi sai dai mu bayar to wannan shi yake sawa kasashen Africa da kasashen musulmai kullun suke cikin matsala domin komai daga waje ake kawowa ina fata an fahimci dan mu fahimci masalar da ke wannan ai amfani da ba a cika masalar ba ya abin nan sannan shi al-istithmar mai hatsari an gane ko hanya ce ta bautar da al'umma da kuma sayan wato kamar niyoyin al'umma da tafiyar da su ya za mu fahimci wannan zan ba da misali guda biyu misali na farko shine wato misali zaka iske manyan kamfunna na turai suna iya su zuba kuɗi ga wato party ko mu ce party kungiyoyi na siyasa an gane ko yadda za su dauki nauyin su musamman in suna cikin adawa shekara 1 2 har zuwa 20 su rinka ba su kudade ana rubutawa ana ajiyewa bashi radda suka ci mulki su biya su kaga istithmar ne sun zuba hannun jarin su ga kungiyoyin adawa don saboda a biya su an gane ko sannan suna zuba wato istithmar ta fuskar masu yin bore waɗanda ake cewa ƴan tawaye su rinka ba su makamai saboda su hambarar da gwamnati idan wato ƴan tawayen suka zo su ba su rijiyoyin mai da arzikin da ke cikin ƙasa har su biya su ina fata ana fahimta ta to dan haka kenan suna yin istithmar ta fuskoki wato daban-daban sai kuma istithmar wanda yake da hadari wajen bautar da al'umma koma sojoji na kasa a ba su kuɗi su yi juyin mulki ina fata an fahimci ne don saboda idan suka yi juyin mulki su biya kuɗaɗen da aka ba su istithmar ne wanda su turawa sun ɗauke shi matsayin saka hannun jari sai kuma istithmar na ƙarshe mai hatsari shine wanda sayan wato kamfunan kasa wanda ta dogara da su don al'ummata wannan hanya ce ta bautarwa duk da yake ba a bayanin shi abinda suke sawa ƙarƙashin privatization wanda maudu'i ne wanda ana iya maudu'i a kansa sayar da abubuwan da ƙasa take amfani da su yanzu misali kamfanin wuta sai a sayar da shi kinan sai ya zamanto kuɗin da kuke shan wuta ba sa komawa gwamnati taimako aiki suna komawa ne zuwa ga ƴan kasuwa na wata ƙasa haka kamfanin ruwa ruwan naku ne wutar da kuke sha cikin ƙasar kuke shanta to amma kuma kuɗaɗen da kuke samu mafi yawanci suna ga hannun waɗansu mutane waɗansu za su sayar da kamfunan ƙasa da sunan za su yi ma ƙasa aiki sai su biya nasu bukatoci kuma su samu tasu komishiyon da ake bayarwa a ƙarshe sai su bautar da al'ummominsu wanda shi ma istithmar ne mai hatsari da shi ake bautar da al'umma sai zaman to kasa ga kukuna cikin ta amma babu wani abu wanda kasa take da shi kullun na wadansu kasashe ne na waje ba yadda za a yi a fita cikin matsala domin mi domin ruwan da kuke sha naku ne amma kayan ba naku bane sai zaman to kaso 80 cikin 100 na dukiyar da ake biya na wadansu mutane ne a waje ku illa dai za a baku kudin fatanci ko jangali ko empo haka kudin ruwa haka manyan kamfunan kasa da haka ake bi ana ƙara bautar da al'ummomi Allah kai muna tsaki
amin
to mawdu'in mu ne yau zamu shiga cikin mawdu'i na at-tasawwul at-tasawwul me ake nufi da at-tasawwul shine mu nuktar mu ta farko idan muka yi bayanin kalma ta at-tasawwul sannan kuma mu zo zuwa ga wato nau'i na at-tasawwul sannan mu zo zuwa ga al-madhahir alamomin shi da yadda ake gane shi an gane ko sai mu zo zuwa ga nukta ta wato abin nan al-asbabud dakhiliya da kuma dalilai na cikin gida da kuma al-asbabul kharijiyya dalilai na waje sannan kuma a ƙarshe zamu zo ga al-hulul al-hulul shine wato hal yadda za a warware wannan matsala al-hululul muaqqata da al-hulul al-jazriya ina fata an fahimce ni in lokaci ya bamu dama insha Allah ta'ala waɗannan su ne nuqtoci niqat kenan da zamu tattauna akan su a gurguje kenan kalima ta at-tasawwul kamar yadda malaman larabci suka ce wa ta samo asali daga tasa'ala shine tafa'ala ya kallafa makan shi tambaya domin an kace sa'ala ya tambaya wato sa'ala sun tambayi juna an gane ko shi sa'ala ce amma ya tasa'alun anin naba'il azim me suke tambayar juna tafa'ala kenan amma wani lokaci kuma ana iya cewa sa'ala ana nufin ya tsananta tambaya sannan kuma tasa'ala ana nufin ya tambayi kanshi ba ya tare da ya tambayi wani ba kaliba cikin tashihatun lughawiyya na al-sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo wannan mas'ala almuhimmu dai tasa'ala ya kallafa makan shi tambaya domin tafa'ala siga ce wadda take nuhin wato kallafa marai shine daga cikin abin da ya kamata dalibin ilimi ya karanta a cikin ilmu sarf ma'anil abniya idan ka diba akwai littafi da ustadu Dr. Fadil Saman Ra'i dan kasar Iraq yayi ma'anil abniya sannan kuma ma'anil abniya idan ka diba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustadu Dr. Abdullah Al-Usta ya kawo shi wazanin kalima yana daukan ma'anoni daban-daban a cikin yaren larabci to in ka ji tafa'ala yana nufin kallafa marai abinda ba shi bane shi yasa ake cewa takallafa ya kallafa makan shi abinda baya iya dauka tafakkara sai ya zuba karfin shi sannan yayi tunani to duk in ka ji an tafa'ala tana nufin kallafawa sai an sha wahala to shi yasa suka ce tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan tasa'ulan kuma shine sai an ka ce tasawulan sai aka cire alhamza sai ya koma wawun tasa'ulan domin ita wawun kinnan wato ita alhamza ana rubuta ta ne akan wawun intana da dhamma akwai yadda ake rubuta alhamza da ka'idodin rubuta ta malaman imla'i larabci sun yi bayanin wannan kuma ko cikin yaren larabci akwai shi kuma ko cikin alqur'ani kuma akwai shi imamu shatibi a cikin shatibiyya yake cewa rahimahullahu ta'ala wa rahima wato jami'al muslimin yake cewa idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun fa warshun yuriha harfa maddin mubaddi'a idan fa'un ta yi sukuni a cikin fi'ili to warshe yana daukar ta harfa maddin mubaddi'a me imamu shafi'i yake sun cewa fa'un nan baka ganin fa'un min alladhina yu'minuna bil ghaibi ai ba mu ga fa'un ba amma warshe na karanta shi alladhina yu'minuna bil ghaibi domin in an ta cikin wazani fa'un take komawa ina fata an fahimci domin fa'ala da shine ake wazani to yu'minuna bil ghaibi a cikin yaren larabci kaga sai aka shafe alhamza kuma wani lokaci ma ana yin ibdal wani harafi ya koma wani harafi al-ilal wal ibdal duka cikin ilmu sarfa akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa yake cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi akwai ri'a'an nasi akwai ri'a'an nasi domin ra'a daga ar-ra'yu ne kenan sai zaman to asalin wannan alhamza ya unci shi sai ake cewa ria riya amma da shi Allah ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wasu na gare a in alhamza ce ta farko ri'a'an nasi ne asalin sa amma sai aka maida alhamza ta koma ya'un ri'a'an nasi kamar yadda imamu abu ja'far ya karanta da kuma imamu hamza lokacin da zai yi waqf akan wannan kalma wallazina yunfiquna amwalahum ri'a in zan zai tsaya ya'un yake maida ta idan zai wuce zai maida ta alhamza wannan yana daga cikin abin da dalibin ilimi ya kamata ya san da shi almuhimmu dai yaren larabci ana dauka wani harafi a maida shi wani harafi wanda in kana neman asalin kalma sai ka maida harafin wato a asalinta almuhimmu at-tasawwul at-tasawwul ne shine kallafa makai tambaya wannan shine asalin wato wannan kaliba da faransanci suna kiransa mendicité shine ake kira yawon garari nabara mendicité an gane ko da English suna kiransa begging daga verb to beg shine ka tambaya ko kuma kai magiya ko ka roka ko ka roki wani amfani ko ka roki wata dukiya sannan kuma da faransanci suna kiransa charité an gane ko da English kuma suna kiran shi charity charity duk da yake American su suna mai da t dai su ce charity ina fata an fahimce ni an gane ko la charity neman taimako an gane ko to wannan shine mustalah wanda zamu tattauna akan sa a yau me ake nuhi da shi a bayanin kamar roko ya za a yi ai ta'arifin sa tunda mun samu asalin kalma a yaren larabci sun kace at-tasawwul huwa talabul insani al-mala mutun ya nemi dukiya ya tambayi dukiya awil musa'ada koko mutun ya nemi taimako ba dole ba sai kuɗi an gane ko min al-ashkhas daga mutane mutun ya nemi kuɗi ko taimako daga mutane fi turuq al-amma a cikin hanyoyi na gari koko fil amakin al-amma a wurare da wanda jama'a suke taruwa ba dole ba sai a cikin hanya ana iya neman taimako a duka wurare daban-daban amma akan hanyoyi yafi maimaituwa ina fata an fahimce ni abra istikhdam iddati wasa'il mutun zai yi amfani da hanyoyi daban-daban li itharati wato shafaqatin nasi wa atafihim mutun zai motsar da wato shafaqatin nas tausayin mutane an gane ko wa atfihim kuma da tausayin su kenan mutun zai nemi taimako na dukiya ko wani taimako da ya shafe wata rayuwa ta hanyar da zai nuna kasawarsa ko ta hanyar da zai nuna raunin sa an gane ko dan ya nemi taimako ga hannun wato mutane to wannan shine abin da ake kira at-tasawwul wannan nukta mutafarko a cikin wannan mas'ala kenan sai mas'ala ta biyu nau'ukan neman taimako nau'in sa malamai suna masa taqsimat da dama ana rarraba shi daban-daban an gane ko amma zamu faɗi wasu daga cikin su na farko wato akwai at-tasawwul al-fardi shine mutum wanda yake yawo yana neman taimako shi ake kira at-tasawwul al-fardi mutum guda yana neman taimako sannan kuma akwai at-tasawwul an gane ko al-mahmud neman taimako wanda shari'a bata hana shi ba ina fata an fahimce ni akwai at-tasawwul al-mahrum wanda shari'a ta haramta shi zamu je wajen bayanin hukumce-hukuncen sa da irin yadda shari'a ta karkasa shi sannan kuma daga cikin kasawar da malamai suke yinsa akwai at-tasawwul al-qadim nada irin wanda zaka iske mutun na bara yana neman taimako irin nada masu bara da suke yawo suna waƙe ina fata an fahimce ni zaka iske har malita tafai akwai da dan mafi yawancin da masu yin shi almajirai ne zaka iske wani ya karanta littafin zuhudu ko da larabci ko da hausa ya Allah na kire ka ina kuzari ba ilimi gare ka ba ilimi gare ni bani da kwazon komai da dai sauransu irin bara irin nada kuma suna yawo ne a cikin gidaje galibi suna neman hatsi da yan tsaba da yan kwanonin su da yan korai ko ba haka ba ko kuma zaka iske wadansu suna fita ne kawai rana daya don akwai mai baran daga ranar alhamis sai ranar alhamis kawai yake wato neman taimako akwai kuma aljadid ko alhadith na zamani wanda zaka iske yana da hanyoyi da dama wanda yanzu ana bara ta fuskar gidan radio ana bara ta fuskar internet a tallata ma wani bukatar sa ko abin da ya kama da haka akwai kuma yawo akan hanyoyi don neman taimako da almajirai zaka iske a da suna neman taimako ne a gidaje neman tuwo don saboda su yi karatu za mu zo bayanin kan wannan mas'ala da hukuncinta da kwanonin su a samu a ba su dan abinci idan lokacin ma azumi ne zaka iske tun kafin asuba bayan Allah za su fito suna roko a dan musu abincin da za su yi sahur da shi domin su samu su yi sahur to alqadim da alhadith kenan sannan kuma malamai suna kasabara ta wata fuska idan muka duba shine wato in muka ce alfardi akwai kuma aljama'i na jama'a wanda zai tashi daga mutum biyu zaka iske mutum biyu makaho da mai jansa ko makafi da masu jansu ko kuma jama'a mai yawa tana roƙon bara ko kuma zaka iske almajirai suna bayan mai abinci ko suna wurin mai abinci suna roƙo wanda yake aljama'i kenan sannan kuma akwai ad-dawli wanda at-tasawwul ad-dawli wanda wata ƙasa take mika kokon baranta ga waɗansu ƙasashe saboda su taimaka mata ina fata ana fahimta ta to wannan wani taqsim ne wanda malamai suka yi daga cikin taqsim kin da malamai suka yi mashi at-tasawwul akwai at-tasawwul al-ijbari ko al-jabri na dole wanda ya kama dole. Wani zaka iske shi ba yana son yin baran bane. A'a, lalura ta ta kama shi. Wanda kuma ta halatta yayi wanda zamu zo wajen hukuncin wato shi bara din. Sannan kuma yunwa ce yake ji ko kuma rashin lafiya ne gare shi. Yana da rashin lafiya ba yadda zai yi. Ko kuma akwai wato at-tasawwul al-ikhtiyari wanda yake zabi ne. Mutum na ya zabi yayi bara, yana iya yayi kasuwanci, yana iya yayi aiki. An gane ko koko akwai ayyukan saboda da yawan mutane suna cewa babu aiki a Afrika. A'a, ba aikin bane babu. A'a, irin aikin da suke so ne ba su samu ba. Kamar yadda da yawan mata ko ƴan mata ko jawaru ko zawaru, ka gane ko zawaru zaka ji suna cewa, ko zawarin ne zaka ji suna cewa babu aure, alhali ba auren bane babu. Irin wanda suke son ya aure su ne ba su samu ba. Ina fata ana fahimta ta. To wannan at-tasawwul al-ikhtiyari. Sannan akwai at-tasawwul al-arid, an gane ko bara wanda yake gitowa, al-arid ko at-tari'. Al-arid da ainun ne, da at-tari' da al-hamza ne, daga tar'a abin da ya gito. Shi kuma kamar mutum ne wanda da ba bara yake yi ba, amma sai wata musiba ta same shi wanda kuma zaka iske ya shiga bara saboda lalurar da ta gito masa. Sannan kuma akwai at-tasawwul al-mausimi, bara wanda yake ko roko irin na wato yanayi, wanda za a iya cewa ya shafi kamar wani lokaci na shekara. An gane ko? Yanzu misali idan muka diba al-mausim shine lokaci na shekara. An gane ko? Mausimul Hajj, ana kiran mausimul Hajj kenan lokacin Hajji, tunda a shekara su ɗaya ne ake yin aikin Hajji. Zaka iske kamar yanzu masu yin bara a kasashen wato gwari ko a waɗansu wurare mutum zai bar ƙasarsa, to wani zai mausimi na, kaga kamar yanzu a lokacin da ake noma a ƙasashenmu, zaka iske mutane suna gida suna noma. Idan aka ƙare, wasu za su je wajen dandi su yi aiki su samu kuɗi, wani kuma zai je bara a wannan lokaci. Ina fata an fahimci ne, yaje yayi bara masu tafiya a Lagos, a ta yi bara kafin lokacin noma yayi, masu tahiya bara wani lokaci a kasashen Larabawa irin su Algeria, wasu su tafi irin Kotonu, wasu su tafi irin Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Ina fata ana fahimta ka. Wasu tafi Ivory Coast, an gane ko, wajen neman abinci ko bara. To dan haka dai akwai al-mausimi, sannan kuma akwai wato at-tasawwul da'im, wanda sun dauke shi muna dindindin, wanda su bara ne suke yi, wanda bai da iyaka. Zaka iske wanda yake bara musamman yanzu misali a kasar Saudiya ko a kasar Algeria, wani bai da aiki sai bara, kuma baya dawowa gida sai shekara 5-7 iya sana'a, shekara 10 ma shi iyaka ta dai rinka turo kuɗi, ana sai mishi motoci da gidaje, kuma yana ci gaba da yin bara. Kamar kuma irin kasar Sudan, zaka iske waɗansu ƴan Afrika da suka dauki bara suka maida shi a matsayin wato sana'a. An gane ko? To wannan nau'uka daban-daban na bara kenan. Idan muka zo zamu ga hukuncin sa. Hukuncin bara a musulunci ba za a haramta shi gaba ɗaya ba. Mu ce mutum idan ya nemi wani abu ba za a bashi ba. Na farko za mu taɓo mas'alar a aƙidance, za mu taɓo mas'alar a kuma ilimin fiqihu, don mas'alar ta bayyana a fili. Mu koma a aƙida. A cikin Alƙur'ani mai girma, a cikin suratul Fatiha, Allah yana ba mu labari musulmi suna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, Allah kai kaɗai muke bautawa. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر أو جمع من بلاغة دم على من أصول الفقه كو يفيد القصر دو أنا فلا واتو كلمة ديك كما تأقباتس إذا أكا جنكر تاتا تو ينا نفين القصر كو الحصر أي نغة تيما أرون دي تكين أوكا باشيكا إبن واني لوك تينا إذا كوالي الاهتمام كو أبن دي كما دهكا إياك نعبدو ألا كيكا إموكي بوتاما wa iyyaka nasta'in, Allah kai kaɗai muke neman taimakonka. To kenan wannan sai ta nuna muna ba a neman taimako a wajen wa, a wajen wani in ba Allah ba. To kaga wannan sai zamanto in kan nemi taimako a wajen wani, ai a wannan ma'ana ka kafirta, domin ba a neman taimako in ba wajen Allah ba. A'a, kai kaɗai muke neman taimako gare ka, irin wanda ba a neman shi a wajen kowa sai a wajen ka. Ina fata an fahimce ni. Yanzu misali, ya halatta ka nemi addu'a, wani ya maka addu'a, ba za ka ce ya kafirta ba. An kace ba za a ce wanda ya nemi addu'a ba ya kafirta, neman taimako ne ai. Ko ka nemi taimako, wane ya taimaka maka da wani abu da Allah ya bashi? Domin ba har Allah yana fadar cewa waɗanda suke hana taimako suna daga cikin mutanen da za su ga wutar jahannama. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Suna hana taimako, ana taimako, amma kuma akwai abin da ba a neman taimakon sa a wajen kowa sai wajen Allah. Misali ka ce wani bani arziki, ba wanda zai iya baka arziki. Mutum dan adam zai iya baka kuɗi, amma ba zai iya baka arziki ba. An gane ko? Ko abin da Allah ya haramta a neme shi, misali kuma kaje ka neme shi a wajen wani to duka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda aka haramta domin mi domin babu mai bayar da su sai Allah subhanahu wataala ala ayyati hal neman taimako akwai hanyoyin da suka cancanta da kuma waɗanda ake nema gare su kaje annabi Musa yake cewa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ku neme taimako ga Allah kuma ku yi hakuri ku neme cin nasara ku nemi taimakon Allah ta fuskar hakuri wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimako bis-sabri da sallah ko da azumi wasu fassara shi da azumi amma dai ai azumi shi na daga cikin abin da yake bukata hakuri was-salah da sallah kamar yadda zo cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'inu ala qada'i hawa'ijukum bil-kitman ku nemi taimako akan cin bukata al'amuranku bil-kitman da boyewa domin makiya da mahassara idan suka san kana neman wani alkhairi suna iya bata shi wasa'il dai shari'a ta bayyana su kuma alqur'ani ya nuna cewa yana daga cikin ayyuka na da'a taimaka ma masu nema kama masu neman taimako a cikin suratul baqara Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilina wa fir-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zaka والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر كو ليس البر وتقرأوا إني على أي حال ليس البر باشيني أيكن آآبا شيني ما لمن أصول الفقه سكي كرا نند ما لمن تفسيري تيوانا أني نفي أما أنا نفي النفي الكمال دومين شي النفي لالبين اللي بيدو بسو فهمت با واني لوكتي أنا كوري أبو أنا نفي باب أبو كوتا كوتا wani lokacin ana kore abu ana nufin bai da amfani wani lokacin ana kore abu ana nufin bai cika ba amma duk daliban ilimi wani kawai nafi nafi dauka misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan akai busa cikin kaho babu ansab la ansaba babu dangantaka tsakanin mutane a Allah yana nufin babu dangantaka mai amfani domin Allah ya tabbatar da akwai dangantaka ranar tashi alkiyama yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yawma yafirru almar'u min akhihi da radda mutum zai gudu ya bar dan uwansa ashe akwai yan uwantaka wa ummihi ya bar mahaifiyarsa ashe akwai dangantaka tsakanin uwa da uba wa abihi da babansa akwai ta uba da da wa sahibatihi da matarsa akwai ta mata da miji wa banihi da ƴaƴansa ka gani kenan nan Allah yana nufin ba ta da amfani shine an kore amma ana nufin ba ta da amfani shi ma amfanin da anka kore ga masu imani tana da amfani domin Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoyan juna wato sashin su zuwa ga sashi makiyi ne in ba masu imani ba kenan ashe ta masu imani ta tabbata ta kafirai ce Allah ya ce wa taqatta'at bihim al-asbab dukkan wato alaƙoƙi suka yanke tsakankanin su sannan kuma ana kore abu wani lokacin ana nufin babu shi kwata-kwata an gane ko la ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bauta mishi da gaskiya sai Allah wannan nafiyu ne an kore gaba daya sannan kuma akwai lokacin da ake yin nafiyul kamal a kore abu amma ana nufin ba shi kadai bane bai cika ba sai Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ba aikin da'a bane ku juyar da huskokinku qibala al-mashriq wal-maghrib gabas da yamma amma ana nufin a ba shi kadai ne aikin da'a ba domin dubin gabas ayi sallah ko ku lokacin da aka bada dama a dubi yamma ayi daga cikin aikin da'a to in anka ci haka nan kinan sai mu bar sallah amma ana nufin ba ci ba shi yasa malamai hadisin da zo ce la salata lijari almasjid illa fi almasjid babu sallah ga mutumin da yake makubcin masallaci ya sallah a gida wadan suka ce a abin da kinu bai da sallah kwata kwata suka ce a bai da ladatta koko sallar bata cika ba to saboda annafiyu yana bukatar bincike mai yawa a cikin larabci sai ka iske wani kawai shi abin da dauka nafiyu ya kori kuma sai ya dauki fahimtar sa ita kadai ce akwai a cikin addinin musulunci laysal birra an tuwallu wujuhakum kidan ba shi kadai ne aikin da'a ba qibala ku juyar da huskokinku gabas da yamma sallah walakinnal birra in ka diba cikin ilmul munasabat wagga aya tana da alaka ne da ayoyin juyar da alqibla qad nara taqalluba wajhika fis sama al munasabat fi ilmil qur'an ka diba cikin al bahrul muhit na abu hayyan at tauhidi ba shi kadai ne aikin da'a ba an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi yana daga cikin kina aikin da'a bayan wancan yin imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da litafa Allah dan ba litafi guda Allah kawai ya saukar ba wan nabiyina da annabawa wa atal mala ya ba da dukiya ala hubbihi shine malaman balaga su kira at-tatmim cika ma'ana ba wai at-tatmim azo a cika mi a cika ma'ana ala hubbihi akan yana kaunar dukiyar koko ala hubbihi akan yana kaunar Allah subhanahu wataala dan kaunar Allah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura duka kuma sun shiga ciki ka bada dukiyar kana kaunarta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ka bada dukiyar ka dan kaunar Allah subhanahu wataala zawil qurba zaka ba ma abuta kusanci iyaye su ne mafi kusa in munci suna daga ciki koko wasu ayoyi sun ce a gabatar da iyaye in ma ka ce uwa iyaye ba su daga cikin zawil qurba in ko kaga dama sai ka ce su ne farko sabani da malamai domin an ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin walyatama walmasakin zawil qurba walyatama da marayi walmasakin da miskinai kaga wadanga duka ana basu saboda illolin da suke tare wadancan saboda zumunci yatama saboda sun rasa wanda zai kula da su iyaye walmasakin ko mu ce iyayen su maza walmasakin da miskinai saboda basu da hanyar da za su samu arziki Allah ya kaddara maka kowa nashi walmasakin wa ibn as-sabil da matafiyi sai Allah subhanahu wataala ce wasailina da mutanen da suke tambaya to kaga da wannan ana iya tabbatar da cewa ashe mutumin da ya tambaya ana iya taimaka mishi amma wane ne shi a cikin suratul duha kuma sai Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar yatima manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake umurdin kuma ya shafi al'ummar sa domin anka umurci manzo an umurci al'ummar sa sai an samu dalilin da yake bance ta in anka umurci al'umma an umurci manzo sai an samu dalilin da yake bance ta kaida ce ta usulul fiqhi sai Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanha mai roko ko mai tambaya kada kai masa tsawa saboda wani lokaci mai tambaya zaka iske yana tsanantawa ko yana zuwa da sautin da bai dace ba ko yazo lokacin da kana cikin cin abinci ko kana cikin wani uzuri da wata lalura sai ka gode ma Allah dai Allah ya sa kai ake tambaya ba kake tambaya ba ina fata an fahimci ni ala ayyati hal anan sai malamai suka ce to ayaya za a gane wanda ya cancanta in yar roka a bashi da wanda bai cancanta ba in yar roka a bashi ya za a bambanta su sai malamai suka kawo wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisa na abin qabisa dai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam qabisa da sadun ni hadisin yana cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tahillu almas'ala tai rewqo bai halatta ba illa li ahadi thalatha ko sai ga dai daga cikin mutane guda uku wadanga su ne ya kamata su ruka ina fata an fahimci ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan hadisi yace rajulun tahammala hamala mutum ne wanda ya daukar makansa wani nauyi menene daukar nauyi wani ne yake neman taimako an gane ko to sai kai ka daukar mishi cewa insha Allah zaka biya mishi bukatar sa da izinin Allah to kai baka da kudi
to
amma kuma ka san wadanda za su iya taimakawa to sai ka je wajen su ka nemi su taimaka ma bawan wani bawan Allah in suna bukatar a fada mishi sunan sa ko su bashi da kansu kai dai ka isar da sako in suna bukatar su baka kuma su baka amma abinda ma yafi mutumin ya zo tare da kai sai ka amsa gare su ka bashi kamar yadda Sheikh bin Baz ya taba yin irin wannan lokacin da muna karatu a kasar Saudiya akwai wani malami da ya karanta da mu ban san ko yana da reba ko ya rasu asalin sa dan kasar Ethiopia ne ana kiransa Abdul Jalil Al-Arusi an gane ko Abdul Jalil Al-Arusi yake ba mu labari Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa tarana wata kungiya ta daliban musulmi da ke kasar America ta zo wajensa tana neman taimako bin Baz kuma bai da kuɗin da zai ba su to shikenan sai ya ce musu babu matsala su zo suka zo sai kira manyan masu kuɗi na Saudiya waɗanda suke saurara mishi don ba don masu kuɗi na saurara maka ba ko ba haka ba ya kira su ya ce to ku yi musu bayani waɗannan kungiyar ta dalibai sai take cewa su aikinsu idan ɗalibi ya zo yana sabon zuwa za su ɗauke shi da kungiya dama kungiya biyu akwai ta ƴan sharholiya akwai waɗanda ta ɗalibai waɗanda ba su damu da sharholiya ba duk musulmai ne ba za mu fitar da su daga cin musulunci ba amma wannan idan suka ɗauke ka za su yi yawo da kai su nuna ma gidajen karuwai su nuna ma gidajen shan giya su nuna ma gudanar shakatawa da sinima da komai ita ko wannan kungiya ta sadaukar da kanta ta ɗauki ɗalibi ta kai shi inda masallatai suke a Turai ta kai shi inda ƴan uwa masu kishin addini suke da wurin karatu yadda zai haɗa karatunsa na addini da karatunsa na boko su taimaka mishi iya gurgudu hayya san guri sai bin ba zai ce to kai musu bayani suka yi bayani dalla dalla shikenan da suka yi bayani ce to ga sunan ga bukatar su dai daga cikin masu kuɗin Sheikh yake ba mu labari don ɗalibin Sheikh bin Baz ne yake cewa shin mala ana iya taimaka musu da kamar kuɗin zakka a bayar da su kamar zakka tana iya shiga a wannan wuri Sheikh bin Baz yace babu matsala tana iya shiga ya dauki kuɗi ina ganin a wannan lokacin kusan riyal 60,000 cikin kuɗin zakka ya bayar ina fata an fahimce ni sannan kuma ban sani ba ko ya ƙara nashi kuɗi masu kuɗi suka yi ta zuba kuɗi ƙarshe dai ko da kungiyar dalibai ta America wanda ke zamanin aka sa America ta tafi ta samu maƙudan kuɗaɗe na gabatar da aiki to kaga Sheikh bai ce a kawo mai kuɗi ba zan ba waɗansu ɗalibai, a ga ɗalibai sun yi bayani kunjiya ku ba su, wanda shine mafi kyau idan kana son ka sadar da mutane, domin su san inda suka bada kusur da kuɗaɗen su sun shiga a nan. Ina fata an fahimce ni. To kaga wannan Sheikh Ibn Baz ba shi aka ba kuɗi ba. Ina fata an fahimce ni. To ala ayyati hal kenan kaga wannan tahammala hamala wanda yayi alƙawali zai zo zai samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ya ci gaba da neman taimako sai ya samu. In Allah ya sa ya samu dacewa, to in bai samu dacewa ba, to shi yasa idan mutum ya zo neman taimako gunka, idan baka da halin da zaka taimaka mishi, to sai in ka san wanda za su taimaka mishi ka sadar da shi. Nan ma wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Sannan sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa rajulun asabathu ja'iha, mutum ne wanda musiba ta same shi ne ja'iha, fashtahat malahu, ta halakar da dukiyarsa, da mai shago ne sai ya gobara. Ba wani abu daga Allah wannan abin yake. Ya halatta ya nemi taimako koko ƴan uwansa ma waɗanda suke kasuwanci, ko kuma ƴan uwansa su hada wani jari wanda za a bashi, ko da bai kai wancan jarin ba ya kama wata sana'a. Wannan ya halatta ya nemi taimako don ya samu sana'ar da zai yi. Sannan kuma wa rajulun asabathu faqa, da mutumin da talauci ya same shi, can wancan ja'iha musiba ce, tana yiwa kai kasuwanci kai asara, ko kuɗinka su shiga cikin wani wuri su riƙe. So laƙi ka kasa samun su. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutum shi ma ya kamata, hatta ya qulu salasatun min dawil hija, sai an samu mutum uku masu hankali sun ce wani masu hankali, domin masu hankali suna gane ba riga ce a kuɗi ba, wani da yana cikin larura ba kowa yake ganewa ba. Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, wanda bai san su ba, na al-jahilu ba ana nufin wanda bai yi karatu ba, a'a wanda bai san halin su ba, halin mutane su ba su da, amma za su yi wanka su sa riga ta gari su shigo cikin mutane. So yana sa tsammanin mawadata ne, to abuta hankali za su gane wane yana cikin larura sai abin nan. To irin wannan ya halatta gare shi neman taimako. To kaga wannan shine abinda zai kai mu ga sanin waɗanda shari'a ta ce wato a taimaka musu. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa ma siwa hunna ya Qubaysa, domin nan wuce hadisi ne Qubaysa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya saba wannan ya kai Qubaysa, kuma hukuncin bai shafi Qubaysa shi kadai ba, ya shafi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce suhtun, dukiya ce ta haram. Kenan mutumin da yake neman taimako ba tare da an gane ko abin nan ba, shi yasa ma shari'a take cewa a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin ku yazo yana neman taimako ga mutane, ƙare je doki giya yaje yayi itace yazo ya sayar, ya fiye tambayi mutane su bashi ko su hana shi. Sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi in ban manta ba, sahih muslim yake cewa mutum bai gushi ba yana roko zai tashi na tashi kiyama, laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, babu namun fuska a tare da shi, alama ce ta mutane da suke yin bara wanda yake babu wani gare, babu wani dalili. Shari'a ta yi bayanin wannan, ba wai turawa ne za su zo su ba mu tsarin yadda man DCT take ba, da wani sharite da su tsari ba, mu ce abinda suka kawo bai da amfani ba, a'a mu karanta addinin mu, abinda suka kawo na tafiyar rayuwa yau da gobe wanda yake da alaka, tunda suna iya baka labarin abinda yake faruwa a wata kasa wanda kai baka da labari ba, za mu ce bai da amfani ba. Saboda ya kamata mu rinka yi ma kanmu adalci wajen tattauna mas'aloli na ilimi. To wannan kenan. To don haka waɗannan su ne wanda shari'a ta yarda da shi. Wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kenan, duk wanda a koma bayan wannan, to shi kenan bai daga ciki. Ina fata an fahimci. To wannan hukuncinsa kenan. To yanzu za mu zo zuwa ga cikin al-mazahir. An gane ko al-mazahir, kafin mu je zuwa ga al-asbabud dakhiliya da al-asbabul kharijiya. Nau'uka na bara. Bara ana yin shi mubashir, wani lokaci kai tsaye mutum ya nema da kansa, wani lokaci an tariqi ghayr al-mubashir, ba kai tsaye ba, mutumin da zai aika yaro yaji ya amso kuɗi, ko malamin da ke tura ɗalibin sa ya rinka zuwa wajen mutane da amso kuɗi a cikin gari, ko wanda zai yi ƙarya da sunan wani malami yaje ya rinka amsa waɗansu kuɗaɗe, duka ana irin wannan wato abin nan. Ko kuma wato ghayr al-mubashir, mutum ya dauki wata sana'a wadda ba sana'a ce ke yi ba, amma bai sun yi ci a bashi kuɗi ne, mutumin da zai rinka saita waɗansu ƴan kaya saman hanya, ba kayan da yake sai suwa dan a gane yana cikin bukata ne a bashi. To wannan da dama mutum da shi a da sana'a, kamar yaran da suke daukar abin wanke madubin mota, su ba su je su nemi aiki, amma za su zo su wanke maka a ƙarshe, kuma in baka ba su ba ma wani zai iya zagin ka ko ya ci mutuncin ka, wani kuma zai dan nuna maka cewa ya kamata ka bayar. To kaga wannan ya nuna cewa har yanzu ba a samu yi ba, ba a samu sana'ar da za a wato a yi bane. Ina fata an fahimce ni. To mazahir kin shi wanda za ka ganin mutane. Sannan kuma daga cikin mazahir na shi wannan barakin yadda ake yin shi a zamanance ko kuma a da, duka yana da hanyoyi, wato izharul faqa ko izharul haja, mutum zai nuna bukatar shi, wani lokaci zaka ga yayi kuka zai tashi cikin masallaci yace yana da bukata sai ya kwashike da hawaye ya aza kuka yace yana da matsala kaza koko irin wadanda suke ƙarya yanzu irin a kasashen Larabawa da sauran wasu kasashe sai mutun ya daure hannunsa sai ya boye ya nuna kamar hannunsa guda baya yi ko mutumin da yake daure hannunsa sai ya kaba sai ya sha sabara an gane ko don saboda a ce abin nan ne ko mutun da yayi ƙaryar wani wata dubara wannan kuma ɗaya ne daga ciki daga cikin waɗannan hanyoyi malamai suke ba da labari zaka iske wani kuma zai zamanto talabul at-tabarru'at li insha'il mashari'a za a nemi taimako saboda yin wasu ayyuka wani yace zai gina makaranta wani yace zai gina masallaci irin a internet yanzu a ce wani bai da lafiya ana neman masa taimako a buga saman internet ko a TV a ce wannan mutum yana fama da matsala kaza ba mun ce duk ƙarya suke yi ba hanyoyin da ake bi ne wani yana da gaskiya wani kuma maƙaryaci ne sannan kuma daga cikin hanyoyin da ake bi dan saboda aikata wannan aiki na barace-barace malamai suke cewa wato akwai hanya ta intihalul amrad intihal wato ƙarya ce kenan daga annihlali wato asalin sa kalma ta intihal ana nufin ƙarya abu shi yasa cikin ilimin adab zaka ga intihalul shi'r a dauko ayi waƙe a ce na ware ne saboda ana ganin ta wannan fuskar zai samu daraja domin an danganta magana zuwa ga kanshi ba za a karbe ta ba amma an danganta zuwa ga wani to su kuma su bara sai su yi ƙaryar rashin lafiya ko ƙaryar mutuwa a ce mutum ya ce an yi mishi mutuwa yana buƙatar taimako ya sai likafani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wato intihal ne shi ma na mashari'i wancan na tabarru'at wannan ko rashin lafiya ko mutum ya ce bai da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya ko wani ɗansa bai da lafiya ko wani gari ƴan uwansa ba su da lafiya ko abin da ya kama da haka daga ciki kuma malamai suke cewa wato akwai intihalul amrad akwai istihabul atfal yawo tare da yara wanda zaka iske mace tana yaro tare da yara ta ce marayi ne ƴaƴanta ne miji ya mutu ya barta ko ko a kasashen mu almajirai yanzu sai ka iske suna yawo tare da mai sai da masa ko kosai ana yawo ana sai musu suna kadawa cikin leda wani lokacin in an ka saye gaba daya to yanzu sai a yi lissafi kowa an san abin da ya samu wancan ya samu dan masa 10 wancan ya samu 15 sai a sake mayar da masar a cikin kwano sai a rinka yawo ana tafiya kuma ana sayewa ana ba da kuɗi sai in an kare ita mai sai a sake ba kowa masa shi ko kosai sannan kuma a lissafa kuɗin da aka samu sai a rarraba a ba kowa nashi wannan duka waɗannan hanyoyi ana bin su akwai kuma hanyoyin da ake bi wato istighlal an gane ko awatifin nas ana neman taimakon mutane an gane ko an tariqi istikhdam as-sukuk aw wasa'iq rasmiya an gane ko za a zo da as-sukuk takaddu madmuna wadanda gwamnatanci ana bukata sai an bada wani abu aw wasa'iq rasmiya ko takaddu na gwamnati misali takardar ruwa ko takardar wuta ko kuma abinda malamai suke cewa aw wasfatin tibbiya mutun ya rinka dauko takarda abin da suke cewa ordinance takarda ta neman magani an gane ko don saboda ya nemi taimako a wajen mutane wasu gaskiya suke yi wasu ƙarya suke yi to kaga waɗannan mazahir ne waɗanda malamai suka bayyana ta hanyoyin da ake wato neman taimako ko ya zamanto na gaskiya ko ya zamanto na ƙarya mas'alan mu ta gaba sai yanzu al-asbabud dakhiliya wal kharijiya me yasa wani mutun yake neman taimako me yasa wata jama'a take neman taimako me yasa ƙasa take neman taimako ina fata an fahimci al-asbabud dakhiliya kenan wani yana neman taimako kamar yadda muka faɗa shari'a ta da neman taimakon sa amma sai an tabbatas wata jama'a tana neman taimako amma sai an tabbatas wata ƙasa tana neman taimako sai an tabbatas amma yanzu misali zaka iske wani neman taimako ne amma ba da gaskiya bane wata jama'a tana yawo neman taimako ba na gaskiya bane wata ƙasa tana neman taimako ba na gaskiya bane shi yasa yanzu akwai kasashen da sun ginu ne akan neman taimako kuma taimakon nan a ƴan boko ne suka waye da su da ONG waɗanda wasu ONG ne na turawa kana ganin kamar wani aiki ne da kokari suke yi waɗansu kuma ONG ne wato na da suna addini ko na cikin ƙasa ko na kasashen Larabawa za su je su yi at-taswiq su tallata buƙatar gina masallaci ko rijiya ko wata ma'aikata ko wani ciyo da ake son a yi magani a ƙarshe kuma sai ka iske cikin kaso 100 ba sa kashi 80 saura waɗansu mutane da suka waye ma neman taimako suke cin amfanin wannan abin za a je a nemi taimako da sunan ƙasa za a kawo abinci za ka iske an sa drapo na ƙasar da ta ba da taimako da ƙasar da za a ba amma a ƙarshe in aka kawo shi sai a kira masu kuɗi sai a rarrabe musu za a kira talakawa a dan sai da musu buhu 100 200 a dauki hoto a tura in yaso sauran kuma sai a kira manyan masu kuɗi a da da musu waye ba sai su sai shi haka ne su sayar da shi yanzu da suka gane kasashen da sa ayi bincike sai suka koma sai a sayar ma mai kudi sai ya zube wannan abincin ya samu nashi buhuwa sai ya saka yanzu kuma da suka ƙara wayewa a'a ba a ma barin taimakon ya iso cikin kasa sai a tai bakin poor sai aje a sayar da shi gaba ɗaya sai a huta a zaka a rarraba kuɗi a yi kwanci shi yasa neman taimakon da ake cewa za a magance talauci ƙarya ake yi wanda yake zargin almajirai suna bara bisu titi suna gararan ba shi kuma yana tallata ƙasar sheje ya samu taimako ya samu makudan kuɗaɗe ya cinye kuma yana zargin mutane ya cewa bara suke yi yana zargin mutane ka gani an kace in ji mai bahaushe mai kashi yana yi mai tusa abin nan mai ake cewa dariya to kaga wato wannan ita ce mushkilolin da buki ciki domin tunanin akliya ce ta tunani shi wannan baran ko mutun ya zan professor ne ko babban dan siyasa ne in wannan akliya tana cikin kansa to bai da wani abu wanda zai yi in ba baran ba shi yasa zaka ga yanzu misali ɗan kasashen Afrika wani zai je Saudiya aikin haji ko umra zai bada kusan miliyan 2 ko miliyan 3 yaje aikin haji daga can sai ya laki mi zai yi bara to kaga miliyan 3 so ishe shi ya kasuwanci amma saboda bai yadda da Allah zai bashi ba wannan akliya kamar yadda wani dan mali ya rubuta wata makala a internet majaatul afkar fi afrika talaucin tunani a kasar Afrika shi abin da yake tunani ga hanyar da zai je ya samu kudi kai mutumin da ya bar miliyan 3 ya za a yi tunani ya samu arziki ko wani dan Afrika wanda shi bai da bara ba irin yanzu misali kasashen gwarawa zaka iske mutum na da dola 10,000 bai dai ya kasuwanci da su ba a kasar su sai ka iske yafi son ya biyo hanya ya tai turai ya je ya nemi aiki kaskantacce ina fata ana fahimta to akliya ce ta sai an canza tunanin sannan ake iya canza mutane to wannan al-asbab ad-dakhiliya wato abin nan nake baka ta wanda ya shafi mutum daya ko wanda ya shafi jama'a ko wanda ya shafi kasa sai kuma al-asbabul kharijiyya dalilai na waje su kuma dalilai na waje ana boye su saboda ba a son fadar su domin suna da alaka da tafiyar duniyar yau su ko manyan masana masu wayo wanda suke ci ta wannan fuskar ba sa son su yi bayanin hakikanin abin da yake abin nan mi yake sawar ƴan ƙasa suna roko mi yasa ƴan ƙasa suke sawar me yasa ƙasa take roko domin in ka dibi bara wani dalilin da yasa yake yin bara ta kama mai doli na cikin gida misali daga cikin dalilin da ke sa mutum ya bara mutum ne yana da yaya suna da hali amma sun ki taimaka mishi zaka iske mai kudin da yana da makudin kudi amma mahaifin shi ga yaran shi ne yake baran kudin da ya samu abinci so nawa akai wannan sai an dan mai wani abu sai ya ce ka gane wanga ko ka gane wannan sai ya ce ka a sai ya ce ai baban mai gidan mu ne baban shi bara yake yi ba wai dan ya kasa ba wani kuma tsohon za a yi mishi komi amma baran ya zama ciciyu sai ya je ya yi to amma in ka dauke nauyin ka Allah ya san ka yi iya bakin kokarinka ina fata an fince ni al'umma ya kamata ta taimaka yanzu misali ko wace family karshen ta tana da ƴan uwan da za a iya taimakawa in ma baka ba mutum kudi ba ai kana iya bashi wani aiki wanda zai iya yin dokan nauyin kansa ka kiya duk da yake wasu mutane an ba su da ɗaya biyu uku ko an sa su ne sun bata al'amarin to yanzu mu komo zuwa ga kasashe me yasa kasashe suke roko har ɗan wata ƙasa su take roƙo domin matsala ce mai muhimmanci idan muka duba za mu iske ƙasashen turawa sun hana ƙasashenmu su ci amfanin arzikinsu ƙasa tana da arziki nau'i daban-daban yanzu misali kaga nan a ƙasar Niger zan ba da misali muna da arzikin zinariya muna da arzikin heter ko mu ce petrol muna da gas ina fata an fahimce ni muna da uranium muna da charbon muna da kaza duka waɗannan ababen gaba ɗaya kafatan duk muna da su kuma an ce mufi kowa talauci kuma matsiya ta muke amma waɗansu waɗanda ke cin amfanin abin su suna daga cikin puissance mondiale me yasa muke yin bara ba za a iya faɗa ma al'umma hakikanin gaskiyar dalilin da yasa al'umma ƙasa take bara ba saboda wani daga cin arzikin da shi da wani suke rabawa tare shi ko ya bashi ya ba ƴan uwan shi ya ɗan ma waɗanda suke ƙasa da shi shikenan zai juru bai iya cewa ga dalilin da yasa ƙasa take cikin talauci ka gani kullum muna miƙa kokonmu na bara to mu ina namu wanda Allah ya bamu ina tafi wannan ya kamata hankalin intellectual da su al'umma ya koma zuwa ga wannan domin mu san dalilin da yasa muke yin bara yanzu ana zargin ƴan bara suna yin bara akan gararan ba akan titi amma abin tambaya anan shin wai ƙasa ba ta da dukiyar da ya kamata a gudanar da aiki a cikinta ina take masu yin bara a da malami in ya zo al'umma take taimakon malami kuma da almajirai suke ba su abinci to yanzu suke yawon gararan bakinci ba mun ci yara su yawon gararan bakinci ba shin wai su ba ƴan ƙasa bane shin wai su ba su da haƙƙi ga ƙasar su shin ƙasa bai cancanta ta dauki nauyin ƴan ƙasar ta ba duka wannan abu ne wanda ya kamata a yi tambaya me yasa ƴan boko suke koyi wannan suna barin majalisar ɗinkin duniya da UNICEF da wannan tsarin yara ina ne dukiyar ƙasa take wanda misali yanzu idan muka dauka a ce yanzu an ba wani dama zaka iske wani yayi retreat ya kamata a ce yana da kuɗi daga wata uku zuwa wata uku to wani mutum ya canye kuɗin tsohin da sun kai ma ƙasa aiki retreat na shekara 10 ya bar su cikin bala'i to yanzu barin da suka yi wane ne ya kai su cikin wannan hali da suke ciki
kuma ana kallon shi
kuma ba wai yadda za a yi da shi kuma an ce a mutane ba su da gaskiya suna yin bala suna zuwa suna kaza a shin wai ko ina haƙƙin ƴan ƙasa game da tafiyar da dukiyar su an biya musu haƙƙin su koko a dai wasu mutane ne da su da ƴaƴan su wasu family da su da ƴaƴan su suke cin amfanin dukiyar mutumin da za a gina kamfanin da za a yi kamfani 10-20 a cikin ƙasa a yi aiki ƙasa ta samu arziki kuma a dauki ma'aikata kuma su dauki nauyin iyalan su wani mutum guda ko mutum biyu uku hudu 20-30 duka wannan dukiyar tana hannun su suke jin dadi da ita irin yadda suka ga dama kuma an ce mutane ƴan ƙasa suna bara shin wai inana harkar inana babban matsalar take wadda ta samu asali kaga sun kasa yin bayani koko misali ana cewa matan musulmai suna jiya suna yin bara ai bara abu ne wanda bai dace ba mace musulma bai dace ta yi bara ba amma da wanda ta yi bara da kasashen gwarawa da suke zuwa suna yin karuwanci yarinyar ta kai shekara 13 ta shiga karuwanci don ta dauki nauyin kanta ko ta je a Italiya da kasashen turai ta yi karuwanci saboda ta dauki nauyin kanta wacce ce tafi afkabanna shine abin da ya kamata mu tambaye kawunan mu to kaga amma da yake wasu suna ganin suna da dogon tunani su sun yi turanci sun yi faransanci sun yi english sun waye ma duniya sai su bayyana kananan matsaloli sai su boye manya-manyan matsaloli waɗanda su ne hakikanin ababen da suka yi frenen tafiyar al'umma suka afka al'umma a cikin bala'i a gurguje saboda lokacin mu yana tafiya na san lokacin mu bai da yawa ya kamata mu tabo akan abin da ya shafi al-hulul an gane ko al-hulul al-jazriya da kuma al-hulul al-muaqqata in mun kace al-hulul al-jazriya sune wato hal abinda ake kira solution ko solution shine cewa ya za a yi a warware wannan matsala din mafi yawancin matakan da ake dauka matakai ne wanda suke muaqqata ba sa mu wangance matsala irin yadda ake so sai a zo a kwakwashi masu bara misali an gane ko sai a kai su a garuruwan su kwana biyu sai su dawo kaga wannan ba ai maganin matsala ba wani yana da gida biyu gida uku kuma yana bara wani yana da shanu a kauye yana bara wani yana da gidaje yana da motocin da ba ake mishi haya kuma yana bara kaga na farko ba a canza hankalin shi ba ba a dauki mutanen nan aka koya musu aiki ba yanzu a kasar India zaka iske ana daure mutane ana aza musu doka a kasashe wasu kasashe ana cewa sai an koro wadansu mutane daga wannan aiki da a koro su a koya musu wani aiki kuma a sai kayan su yanzu a turai inda aka ci gaba zaka iske makafi ma ana ba su ilimin da za su yi wani aiki kurame da guragu za a koya musu aiki kuma a je a sai kayan nan nasu a kasashen turai zaka iske masu ai sana'a ko wani ayyukan hannu idan su aikin su ya samu matsala gwamnati kuɗi take raba musu su ci gaba da aiki don kar ƴan zaman banza su karu to amma duk wannan tunanin babu shi ya za a yi a ce an yi maganin ga matsala kaga ba za a yi magance ta ba sai a ɗauko a kwashi mutane a je a kai su kwana biyu su dawo kaga ba a gama magance matsala ba amma al-hululul jazriya matakan da za a ɗauka shi ne a koya musu sana'a a koya musu aiki a yi tsaye waɗanda suke tsatsar dukiya al'umma waɗancan makiyan ƙasashenmu makiyan addinin musulunci a taka musu burki ta hanyoyin da za a iya gurgurdun iko a yi tsaye duk mutumin da yake son ya ci dukiyar al'umma shi kadai ya hana a gina kamfuna ya hana a bashi kuɗin salari na waɗansu mutane yana cin dama su da yana cin dama tattu mutane sun mutu sun kai mutum 200,000, 300,000, 300,000, 300,000 ko an kirkiro ma'aikata na bogi na iska na hayaniya mutane dubbai wani ya yi zamani shi na ɗibar salarkin su yana kaɗawa yana cin kuɗi yana yawo yana cewa bala bai dace ba haramun na a yi musulunci ba bai yarda bala ba da wasu hayaniya da yake nan kana karantarwa duk ina ka samu wannan to in dai ana so a samu al-hulul jazriya dole sai an ɗauki matakai mutanen nan a samu musu badil kuma wanda ya dace da su mutumin da an ka tabbatar da shi an koya masa aiki ga sana'a yaƙi yana yin bara shi wannan ana iya hukuntar da shi don an san abin ya zo wanda ya zan ciwo ne gare shi akwai ɗan shi wanda yake ɗaukar nauyin sa sai a bar shi kuma duk mutumin da yake yin wannan roƙe-roƙe ba bisa ga gaskiya ba tabbas zai samu matsaloli a rayuwarsa shi yasa ƙarshe suke karewa mahaukata babu kima babu daraja saboda suna kokarin tona asirin Allah ne bayan Allah subhanahu wataala ya rufa musu asiri shi ko Allah babu wanda yake tona asirinsa wannan kaɗan ne daga cikin ababen da za mu iya faɗa kan wannan matsala saboda lokaci ya matso matsala ce mai girma tana buƙatar bincike ga su ƴan bokon bincike ga ɗalibanmu na addinin musulunci da suke karatu a jami'o'i su yi bincike a faɗaɗa ta a buƙatar da bincike a gabatar da matsaloli a gabatar da solution da hululu waɗanda su amfanin al'umma dan haka shi yasa muka gabatar da wannan mawdu'i kuma wannan ita ce tausiya gare ni mas'ala ce da ta shafi kowa kana iya daukar nauyin babanka kana iya daukar nauyin matarka ka dauki nauyin matarka amma kai wa amarya ka dauki nauyin ta ka watsar da ƴaƴanka da sauran kuma ƙarshe amarya da kuɗi sun kare ta gudu su ko diyan naka yanzu kace suna adda albarka su zo su dauke ka sai ka mutu kai kuma yar duniya duka irin waɗannan abubuwa suna nan kake daukar nauyin wanda awajibi ka dauke nauyin shi ka bar shi yana bara kuma kace muskilar bara ce daga idan aka samu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mun mai kyau akarmaka Allah lokaci ya fara matso mu kuma an fara dan daddaba mana kenan wannan mawdu'in dai haka kamata mu dakanta ban sani ba ko yan akwai wani abu sati na sama ko mu tashi akan shi ko kuma yan akwai rayuwa mu shiga cikin wani mawdu'i sabo da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada
amin
wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya uwa mun jidai at tasawul Allah dai ya amfana da mu abin da muka saurara kuma Allah ya sa saukun ya isa inda kamata a ce ya isa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها
آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
آمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل
الشرك والمشركين
آمين.
دمر أعداءك أعداء الدين
آمين.
وانصر عبادك الموحدين
آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة
آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
آمين
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين
وسلام على المرسلين
آمين
والحمد لله رب العالمين